الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبت الله تبارك وتعالى لذلك من الانجينيه maman da kin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 23 ga watan Juma'a da Akra shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 22 ga watan uku shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka ta'ala muna cikin sura ta 28 a bangaren lissafi suratul qasas kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
wannan shi bai da ilimin haji misali da kuma ya zama
su ya yadda
da musulunci
wani ya je wata tambaya tambayar ta ka tana bukatar na'am
wala mutum da ya shiga na sakiyar sallah ne ka fara sai ya yi dua istighfar ko shiru ko
wato idan ka tarar da limai in ne ba a ruku ko a ruku ka iske shi idan kai takbiratul ihram za ka yi dua wannan du'aul istighfar za ka yi du'aul istighfar sai dai in kana jin tsoron kafin ka yi du'aul istighfar zai iya dagowa in kai kabara kawai sai ka duka amma ta kowane hali ka tarar da liman in kai takbiratul ihram sai ka yi wato du'aul istighfar sannan ka karanta fatiha in kuma misali inda limami yake bayyana da karatu ne idan kai wannan kenan sai ka saurari a iya abinda zai karanta maganar cewa jahili bai shiga aljanna dole wannan sai ka kawo dalili akwai jahilci ba baka masa zubin gora kace duka jahilci ɗaya ne jahilci mataki mataki na'am idan aka ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a cikin sallah ne za ka yi masa salati ba bambanci wajen sallah da cikin sallah domin lafazin da ya zo lafazi ne wanda yake haɗaɗɗe a duk lokacin da aka ambaci sunansa za ka yi masa salati sawa'an kana cikin sallah ko kana wajen sallah na'am ita du'aul istighfar kwarai a nafila da farilla gaba daya babu bambanci game da yin du'aul istighfar idan kai babu bambanci tsakanin sallah ta farilla da nafila kowace ana mata du'aul istighfar bayan takbiratul ihram kenan kafin fara karatu kwarai na'am
wanda ya rasa mahaifin shi kuma cikin
dangi na ibadu sai yana yin sallah wani azumin sai a kan cewa misali ya dinga karna mai
wai shin mutum yana iya yin sallah ko ya yi azumi da sunan cewa Allah ya sadar da ladan wannan sallah ko ladan wannan azumi zuwa mamacinsa? Lalle shari'a ta nuna mana daga cikin ayyuka na ibada wanda mirai yake iya sarrafawa da sunan mamaci kuma Allah ya sadar masa shine sadaka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana. Sa'ad ibn Ubada Allah ya kara masa yadda baya nan mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa, lokacin da ya dawo sai yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bana nan mahaifiyata Allah ya mata rasuwa, na tabbata inda a ce na tarar da ita da ta yi wasiyar cewa in aikata mata wasu ayyuka na alkhairi. Yace ya Rasulullahi in nayi mata sadaka shin za ta samu ladan sadakar? Manzon Allah yace masa kwarai, wannan nasi ne a bayyane wanda yake nuna mirai yakan iya yin sadaka da sunan Allah ya sadar da ladan sadakar ga mamaci. Fiyayyar sadaka ita ce sadaka jariya wanda ladanta zai yi ta gudana har zuwa kiyama. Duk iya abinda Allah ya hure maka ko mun kankantar shi na dukiya zaka iya yin sadaka da shi da sunan Allah ya sadar da ladan zuwa mamaci, sai dai ba maganar ba ta kaifiya ko ba ta wani jinsi ko ba buɗe, duk abin da kake da shi abin da Allah ya hore maka a duk lokacin da kaga dama shine zaka yi sadaka da shi ga mamacinka. Inda zaka ma mamaci sadaka a kullum iya rayuwarka wannan ka yi daidai baka yi kuskure ba, amma ba sadaka lokaci wannan kwata-kwata wannan baya dacewa. To ni akwai da yawa waɗanda ba sa sadaka sai daren Juma'a ko ranar Juma'a, ko kuma yin mutum Allah ya masa rasuwa a kayyade sadaka cewa za a yi masa sadaka a ran uku da mutuwa, sannan kuma a yi masa ta sati, sannan a yi masa ta arba'in, sannan a yi masa ta shekara, sannan kuma shikenan an manta da shi. Ba ibada lokaci wannan abu ne wanda yake banta ga Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa. Duk ibadar da Allah ya shar'anta mana bai bata wani lokaci ba, bai kayyade mata lokaci, bai bata wani jinsi ba, to wani bai isa bai zo ya bata lokaci ya ce a rana kaza za a yi ko ya ce da kaza za a yi, saboda duk ibadar da ta zo a sake to wani bai isa bai kayyade ta, baya halatta wani ya kayyade ta. Don haka amma abin da ya shafi kamar misali sallah ko azumi da sauransu, wasu daga cikin magabata suna ganin ana iya yi sun kiyasta ne akan sadaka, illa kasancewar magana mafi rinjaye ba za ka yi sallah da sunan cewa Allah ya sadar da sallar zuwa wani mamaci. Hadisin da aka kawo na cewa wanda ya yi sallah ko raka'a shida ce raka'a hudu ko a daren Juma'a ne tsakanin magariba da isha ya karanta wasu surori kaza ya kyauta da ladan wannan sallah ga mamatan shi Allah zai gafarta musu zai musu kaza, wannan hadisi ne maudu'i kirkira shi akai. Don haka ibadar da mirai yakan iya yi da sunan mamaci iya abin da ya shafi sadaka ko kuma hajji, kamar yanda ita ma hajji akan yi ma mamaci, kamar yanda wanda yake raye shi ma in ya kasa ana iya masa, kamar dantijo wanda karfinsa ya kare ba zai iya zuwa yi to wannan ana iya masa, kamar yanda wasu suka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata mata ta ce ya Rasulullahi mahaifina da tijantaka ta cin masa, in an dora shi akan raƙumi ma baya iya zama. Ta ce ya Rasul kuma bai yi ba hajji. Ta ce ya Rasulullahi shin ina iya zuwa in masa? Manzon Allah ya ce wato ya faɗa wani ne ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullahi mahaifina farilla ta Ubangiji subhanahu wataala ta riske shi ita ce hajji, to amma a yanzu da tijantaka ta cin masa baya iya zama a kan raƙumi ko da an dora, shin zai iya zuwa in masa hajji? Manzon Allah ya ce masa hujja ana abika wa atamir, je ka kama mahaifinka hajji kuma yi masa umra. To wannan dalili yana nuna kamar yanda wanda ke raye ba zai iya zuwa ya je ya yi hajji za a iya masa hajji, haka wanda yake matance za a iya yi masa. To amma sauran ibadu wannan dole sai da dalili, don haka malamai suka kayyade akan wannan kenan abinda ya shafi sadaka da haji shine akan iya mamaci. Abinda ya shafi karatun alqur'ani da yana iya karanta alqur'ani da sunan Allah ya sadar da ladan wannan karatu zuwa mahaifinsa, shi ma wannan babu sabani a wajen magabata. Amma wani bai isa bai karanta alqur'ani da sunan Allah ya sadar zuwa wani muruci, tare da cewa wasu daga cikin magabata suna ganin halancin haka, amma magana mafi rijaye sai na domin dajibi ne na mahaifi, domin duk abin da ya aikata na ibada na alkhairi duniya ko ba niyya mahaifinsa yana da kamashi. Don haka dai a takaice kenan, sadaka ko karanta alqur'ani ga ɗa ko kuma haji, amma abin da ya shafi sadaka da haji wanda ko mani sancin mamaci ne yana iya masa, amma abin da ya shafi karatun alqur'ani wannan dole sai ya ɗa shi, wannan babu sabani a wajen magabata. Darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka ta'ala. Mun tsaya ƙarshen aya ta 42. Aya ta 42 cikin bayani ne wato cikin bayani ne game da Fir'auna da mabiyansa, wato irin abin da ya same su na tabewa da hallaka tun daga nan duniya kafin makomarsu lahira. Shine Ubangiji ta'ala yake faɗa, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al-haqqi wa dhannu annahum ilayna la yurja'un. Ubangiji ta'ala na faɗa, Fir'auna da rundunarsa wato sun yi girman kai a ban ƙasa, bighayri al-haqqi wato ba tare da gaskiya ba, ma'ana bi cancanta ba a ce sun yi girman kai, saboda nuna isa da ƙasaita sifa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wani bawa ko kaskantacce ne baya da abin da zai yi dagin kai, mi gare ka da zaka yi dagin kai ka nuna takama a ban ƙasa. Don haka duk wanda ya yi girman kai ya nuna isa a ban ƙasa, to ya yi girman kai ne ya nuna isa amma ba tare da ya cancanta ba. Shi ne ya ce wastak, don haka Ubangiji ta'ala da kansa yake cewa al-kibri ya urida'i wal azamatu izari. Ubangiji ta'ala ya ce nuna isa da kasaita, Ubangiji ta'ala ya ce izari wato rida'i ya ce mayafi nani, ya ce wal azama wato cika da batsewa girma, Ubangiji ta'ala ya ce izari ya ce shi ne gyautona. Don haka ya ce duk wanda ya yi jayayya da ni da ɗaya daga cikinsu, Ubangiji ta'ala ya ce zan azautar da shi. Don haka duk wanda ya yi ɗagin kai ya nuna isa a ban ƙasa, to ya yi girman kai ne ba tare da ya cancanta ba. Shi ne anan Ubangiji ta'ala ya ce wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al-haqqi, wato Fir'auna da rundunarsa wato sun yi girman kai a ban ƙasa ba tare da ya cancanta ba. Idan aka ce girman kai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana hakikaninsa, kin gaskiya da raina ajawalin jama'a, kin gaskiya da raina jama'a shine girman kai. Duk wanda za a faɗa masa gaskiya ya ki karba, sannan ya zamanto yana kaddo kallon mutane akan hanci, to wannan shine hakikanin mai girman kai. Shine yace wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al-haqqi, wato Fir'auna da rundunarsa sun yi girman kai a ban ƙasa ba tare da gaskiya ba. Ubangiji ta'ala yace wa dhannu annahum ilayna la yurja'un, kuma sun yi zaton cewa su ba za a dawo da su zuwa gare mu, domin ba su yi imani da alkiyama ba. Fa akadnahu wa junudahu, Ubangiji ta'ala yace sai muka damke shi shi da rundunarsa, fa nabadnahu fil yam, muka jefa su a cikin teku muka dirmiyar da su. Ubangiji ta'ala yace fanzur kaifa kana akibatu zalimin, wato fanzur kaifa kana akibatu zalimin, Ubangiji ta'ala yace kalli yaya karshen azzalimai ya kasance, karshen su ai shine tabewa da halaka, domin duk wani azzalimi karshen shi shine tabewa da halaka. Ubangiji ta'ala yace wa ja'alnakum a'immatan yad'una ila an-nar, wato mun maida su wato shuwagabanni ne yad'una ila an-nar, waɗanda suke kiran jama'a zuwa wuta. Lafazin a'imma kamar yadda bayani ya gabata jam'i ne na imam, idan aka ce imam shine bi ma'ana al-qudwa, abun koyi, imma ya kasance abun koyi a cikin alkhairi ko ya zamanto abun koyi a cikin sharri. kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya maida Annabi Ibrahim alayhi salam da ɗansa Ishaq da jikan shi Yaqub cewa limammai ne waɗanda suke abun koyi a cikin ayyuka na alkhairi. Ya gabata a cikin suratul anbiya, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafila wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'l khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Al-shahid Ubangiji Ta'ala yace wa ja'alnahum a'immatan Ibrahim alayhi salam da ɗansa Ishaq da jikansa Yaqub, Ubangiji Ta'ala yace gaba ɗayan su mun maida su limammai ne. Ya haduna bi amrina, suna shiryar da jama'a bi amrina da izinin mu. Haka wato banu Isra'il ne Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Ubangiji Ta'ala ce wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ubangiji Ta'ala ya ce yayin da suka dau hakuri suka kasance suna masu sakankancewa da ayoyinmu, daga cikin su Ubangiji Ta'ala ya ce sai muka zaɓi wasu muka maida su shugabanni ne abun koyi wanda suke shiryar da jama'a bi amrina da umarnin. To dan haka anan shi ma Fir'auna da mabiyansa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ambace su da cewa limammai, amma a cikin sharri. Shine yace wa ja'alnahum a'immatan, mun maida su limammai ne ya duƙuna ilan nar, waɗanda suke kiran jama'a wato zuwa wuta. Sai yace wa yawmal qiyamati la yusarun, a ranar kiyama ba za a taimaka musu a ba su kariya game da azabar Allah, ba wanda ya isa ya taimaka musu a ranar kiyama. Sai yace wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'ana, Ubangiji Ta'ala ya ce tun a nan duniya wato mun bayan su wato da alatsi ne, tun a nan duniya Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya bi bayan su da alatsi ne, ma'ana duk wanda aka ambaci Fir'auna da mabiyansa sai ya tsine musu albarka. Me ake nihi da tsinuwa? Shine addu'ar cewa Allah ya nisanta bawa game da jin kansa, shine la'ana kenan. Addar du'ar rahmatillahi azza wa jalla, shine yace wa atba'nahu, Ubangiji Ta'ala yace mun bi bayan su fi hadhihi dunya, a wannan duniya la'anatan wato da alatsi ne, kamar yadda ya gabata tun a cikin suratul Hud, wa utbi'u fi hadhihi la'ana, tun a nan duniya Ubangiji Ta'ala yace an bi bayan su da alatsi ne. Shine yace wa yawmal qiyamati hum minal makbuhin, Ubangiji Ta'ala yace a ranar kiyama su suna daga cikin waɗanda ake munana fuskokinsu. Lafazin al-maqbuhin an ciro shi ne daga wato al-qubuh, idan aka ce al-qubuh wato shine muni, dan haka abu wanda yake mummuna ake kiran shi al-qabih. Idan aka ce al-maqbuh wato abu munanawa kenan. Wa yawmal qiyamati hum min al-maqbuhin, a ranar kiyama suna daga cikin ababen munana ma fuska, domin za su tashi da bakar fuska da bulun ido, ga bakar huska sannan ga bulan ido, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa yawmal qiyamati taral ladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda, ranar da kiyama ke tabbata zaka ga waɗanda suka yanki ƙarya suka jingina ma Ubangiji fuskokinsu sun yi baki kirin, kamar yadda ya faɗa kuma yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa ammal ladhina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun, sannan ga dagwalon ido, in aka ce dagwalo shine wanda ya karkata zuwa, shi ba toka toka ba, shi ba bula ba, shi ba baki ba, yanda in wato ciwon ido ya ciwon ido zaka ga ido ya rikide. To shine in aka ce azraq kenan launi wanda yake bula, shine Ubangiji Ta'ala yace wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa, a ranar kiyama kangarari Ubangiji Ta'ala yace za mu tada su suna masu bulan ido, ga bakar fuska ga bulan ido, wallahi ya zillah. To shine anan munanawar da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai yi, tare da cewa wasu malamai sun fassara al-maqbuhin wato sune waɗanda suke kenan ababan korewa game da jinkan Allah, duka dai ba cin karo da juna, domin duk wanda ya tashi da wannan sifa wal iyaz billahi to yayi nisa game da rahmar Ubangiji. Zamu tashi aya ta gaba, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت فاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون وبنجي تعالى نفدا ولقد آتينا موسى الكتاب تبس وتموني مكبا النبي موسى عليه السلام وتلتازم التوراة الالف واللام انن للاحد للتافين ده الله يبا النبي موسى عليه السلام شيني للتافين التوراة شيني يتي ولقد اتينا موسى الكتاب تبس موني مكبا النبي موسى عليه السلام للتافين التوراة من بعد ما اهلكنا القرون الاولى باين من هلكر ده الامون فرقو basaira linnas mun bashi wannan littafi wato dan luratar da jama'a ma'ana dan daukar izina ga jama'a su ga abin da su samu labarin abin da ya wakana ga al'ummun da suka gabace su waɗanda suka karyatar da manzanni kenan wannan sai ya zame musu wa'azi ya zame musu abin lura shine yace basaira linnas basair jami'i ne na basira idan aka ce basira shine daukar izina kenan lura ka lura da abin da ya samu na gaban ka domin kai ma ka kiyaye ka kare kanka shine Ubangiji ta'ala yace basaira linnas wato dan luratar da jama'a kenan su yi kokarin kare kansu kada abin da ya samu waɗanda suka gabace su kuma ya same su na azaba wa hudan Ubangiji ta'ala yace kuma wato dan shiryasuwa game da fata amma ga wanda yayi aiki da littafi wa rahmatan kuma dan jin kai ga wanda yayi imani da shi la allahum yatazakkarun ubangiji ta'ala yace dan su galgado su amfana da abin da ke cikin sa na wazi waɗannan kenan manufofin da ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mana game da saukar da wannan littafi na at-taura ga annabi Musa shine ubangiji ta'ala yace basaira linnas kenan manufa ta farko kenan dan shi wannan littafin ya zame ma jama'a kenan abun lura domin a cikin shi akwai labarin abin da ya samu al'ummun da suka gabata wanda Allah ya halakar da su kamar yanda ya fada yace walaqad ataina Musa alkitaba tabbas mu muka ba annabi Musa littafin at-taura min ba'di ma ahlakana alquruna alula bayan mun halakar da al'ummu na farko sai yace basaira linnas dan luratar da mutane su dau izina wa hudan kuma dan shiryasuwa game da fata wa rahmatan kuma dan jin kai ga duk wanda yayi imani da shi la allahum yatazakkarun ubangiji ta'ala yace dan su galgado wato dan su galgado kenan su amfana da abin da ke cikin littafin na wazi sai yace wa ma kunta bi janibil gharbi ubangiji ta'ala yace baka zamanto ba kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi janibil gharbi wato a bangare ne yamma game da dutsen da Allah ya zanta wanda Allah ya zantar da annabi Musa wa ma kunta baka zamanto ba bi janibil gharbi wato a gefe ne yamma da dutsen da Allah ya zantar da annabi Musa ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya yammacin dutsen a lokacin da Allah ya zantar da annabi Musa shine Ubangiji ta'ala yace wa ma kunta baka zamanto ba bi janibil gharbi wato a bangare ne yammacin dutsen da Allah ya zance da annabi Musa idza qabaina ila Musa al-amr lokacin da muka hukunta al'amari ga annabi Musa shine manzanci da muka bashi muka aika shi zuwa Fir'auna da mabiyansa ai baka yammacin wannan dutse a wannan lokaci wa ma kunta min ash-shahidina ubangiji ta'ala yace kuma baka daga cikin baka zamanto daga cikin halartattu baka zamanto ba daga cikin waɗanda suke halartattu a wannan lokaci. Sai yace walakin na ansha'ana quruna, sanide mu ne muka farar da wato wasu al'ummu. Fata kwawala alaihimul umur, Ubangiji ta'ala yace kwanukan rayuwa suka tsawaita da su, suka manta alkawalin Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi ga annabi Musa da mutanensa game da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na cewa in lokacinsu ya tarda lokacinsa su yi imani da shi, su karɓi saƙon da ya zo da shi. Amma da zamani ya yi zamani, zuciyarsu ta kekashe, suka watsar da wannan wato alkawali na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne ya ce walakin na ansha'ana quruna, sanide wato mu ne muka farar da wasu al'ummu. Fata kwawala alaihimul umur, wanda kwanukan rayuwa ya tsawaita gare su, ma'ana suka manta alkawarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya musu game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na yin imani da shi. Wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyana, Ubangiji ta'ala ya ce kuma baka zamanto ba kana zaune a cikin mutanen Madyana. Wato tattulu alaihim ayatina, wato balantana da tatulu alaihim ayatina, kana karanta musu ayoyinmu. Walakin na kunna mursalin, Ubangiji ta'ala ya ce sanide mun kasance masu aiko manzanni, don haka muka aiko ka a matsayin manzo, muka saukar maka da littafin da ke akwai labarun waɗanda suka gabace ka na al'umma, don haka kake karanta musu labarun mutanen Madyana, kuma alhali kai baka zauna ba a cikin Madyana. A nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna mana wato dalilai waɗanda suke na gaskiyar manzancin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ringa ba mutanensa labarin annabi Musa alaihi salam, da yanda Allah ya zantar da annabi Musa, a ina ne Allah ya zance da annabi Musa, kuma ya ringa karanta musu labarin wato mutanen Madyana da duk abin da ya gudana da zuwan annabi Musa birnin Madyana kamar yanda ya gabata. Kuma bayan cewa shi bai je bai zauna a cikin birnin Madyana, kuma lokacin da Allah ya zance da annabi Musa baya halarci, baya yammacin dutse, to ta ina ya samu wannan labari? Ya samu wannan labari ne ta hanyar wahayi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke yi masa. Da haka shi ne kenan da ya ce wa ma kunta bi janibil garbi, baka zamanto a gefe na yamma da dutsen da Allah ya zance da annabi Musa. Idh qabaina ila Musa al-amr, lokacin da muka hukunta al'amari na manzanci ga annabi Musa, muka ce mun aika shi zuwa Fir'auna da jama'arsa, baka nan. Wa ma kunta minash shahidin, Ubangiji ta'ala ce baka zamanto ba daga cikin halartattu a wannan lokaci, balantana ka ce a gabanka akai. Walakin na ansha'ana quruna, sanide mu ne muka farar da wasu al'ummu. Fata kwawala alaihimul umur, wato tsawon kwanuka na rayuwa ya tsawaita da su, suka manta alkawalin Allah wanda ya yi da su na yin imani da cikamakin manzanni, don haka suka watsar da wannan alkawali. Wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyana, kuma baka zamanto ba kana zaune a cikin mutanen Madyana. Tatulu alaihim ayatina, kana karanta musu ayoyinmu, baka zamanto ba ka zauna a cikinsu, amma sai gashi a yau kana bada labarinsu. Sai ya ce walakin na kunna mursalin, Ubangiji ta'ala ya ce sanade mun kasance masu turo da manzanni, don haka muka zaɓe ka, muka aiko ka a matsayin manzo, muka saukar maka da littafi, littafin da ya kunshi labarin al'ummun da suka gabata, don haka kake karanta musu labarin zaman annabi Musa a birnin Madyana da duk abin da ya wakana da zantarwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa. Sannan ya ce wa ma kunta bi janibi quri, Ubangiji ta'ala ya ce baka kasance a gefen dutse wanda Allah ya gana da wanda annabi Musa ya gana da Ubangijinsa, shine dutsen Tur Saina. Shine ya ce wa ma kunta bi janibi quri, baka zamanto a gefen wannan dutse da annabi Musa ya gana da Ubangijinsa. Izna daina, lokacin da muka kirayi annabi Musa, kamar yanda ya gabata, falamma ataha nudiya ya Musa, an gane ku? Shi ne ya ce izna daina, lokacin da wato muka kirayi annabi Musa, shi ne malamai suka ce lokacin da Allah ya bashi littafin ya ce masa kuzil kitaba bi kowa, shine yace izna daina lokacin da muka kirayi annabi Musa falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla ana alayka innaka min wadi almuqaddas tuwa to lokacin da Allah yayi kiran wannan ga annabi Musa baka gefin wannan dutse balantana kace a gabanka akai kaje amma sai gaya kana bada labarin abin da ya gabata shine yace wa ma kunta bi janibid duri baka zamanto a gefin dutsen da annabi Musa ya gana da ubangijin sa izna daina lokacin da muka kirayi annabi Musa ubangiji ta'ala yace walakin rahmatan min rabbika sanade ubangiji ta'ala ya zabe ka a matsayin manzo ya aiko ka ya saukar maka da littafi littafin da ke akwai labarun waɗanda suka gabace ka rahmatan min rabbika dan jin kai daga wajen ubangijinka litunzira qauman wato dan ka galgadu wasu jama'a ma atahum min nadhirin min qablika jama'ar da wani mai galgadi bai zo musu ba gabanin ka kafin kai Allah bai turo musu wani mai galgadi ba la'allahum yatazakkarun wato dan su wa'azu sune kenan mutanen makka larabawa kafin annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam Allah bai turo musu ba wani mai galgadi wani manzo bai wuce ba a cikin su kenan shine yace walakin rahmatan min rabbika sanadi jin kai ne na ubangijinka kenan ya aiko ka a matsayin manzo litunzira qauman dan ka galgadu wasu jama'a kenan sune larabawa tare da cewa kenan manzancin bai kebanta da su ba ubangiji ta'ala ya ambace su ba dan komai ba saboda manzannin a cikin su ya kullu shine yace litunzira qauman dan ka galgadu wasu jama'a ma atahu min nadhirin min qablika wanda wani mai galgadi bai zo musu ba gabanin ka kenan duk wanda zai zo har izuwa kiyama la'allahum yatazakkarun wato dan su galgadu su karbi sakon ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya turo ka da shi sai yace walaula an tusibahum musibatun ba dan kada wato wata musiba ta same su ita ce azaba ta ubangiji bima qaddamat aydihim a sababin abinda hannayen su ta gabatar wato na kafirci fa yaqulu su ce rabbana ya ubangijin laula arsalta ilaina rasulan mi yana ka turo mana da wani manzo na musamman manzan ya karanta mana ayoyinka sakon da ka turo laula arsalta ilaina rasulan su ce ya ubangijin mu laula arsalta ilaina rasulan mi yana ka turo mana wani manzo na musamman ya kiraye mu zuwa bin ka fanattabi a ayatika mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minin mu kasance daga cikin masu imani da kai ubangiji ta'ala na nihi anan in ba dan kada su samu wata hujja da za su kafa ma ubangiji subhanahu wa ta'ala to da kafin a turo da manzo kafircinsu ya cancanta a saukar musu da azaba wato Allah da ya halakar da su kafin ya turo musu manzo a sababin kafircin su to amma inda a ce Allah ya halakar da su kafin a turo musu manzo to za su samu wata hujja a ranar kiyama kenan su fada wannan nan Allah yana ba mu labarin abinda bai wakana ba cewa in ya zo ma ga yanda zai wakana inda a ce Allah ya halakar da su ba tare da ya turo manzo ba to daga irin hujjar da za su fada shine abin da bai wakana bane in ma ya wakana to ga yanda zai kasance shine Allah yake ba mu labari yana wannan yana nuna fadin ilimin Allah subhanahu wataala ya san abin da ya gabata ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yanda zai kasance shine yace walaula an tusibahum musibatun ba dan kada wata musiba ta same su bima qaddamat aydihim a sababin abin da hannayen su ta gabatar na kafirci fa yaqulu rabbana an gane ko kenan jawabu law an shafe shi shine ai la ajalnahum bil uquba ubangiji ta'ala yace tuntuni da mun gaggauta musu da uquba saboda kafircin su shine yace fa yaqulu sai su samu hujjar cewa rabbana ya ubangijin mu laula arsalta ilaina rasulan mi yana ka turo mana da wani manzo fanatta bi a ayatika manzan ya kiraye mu mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minin mu kasance daga cikin mu'minai makamanciyar wannan aya ta gabata a cikin suratu baha ubangiji ta'ala na fada walau anna ahlaknahu bi azabin min qablihi لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى وَنَجِّي تَعَالَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ دَاعِيَ مُنْ هَلَكَ رَسُولُ بِعَذَابٍ دَوَتَ عَذَابًا مِنْ قَبْلِهِ غَبَانٌ تُورُ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا دَا سُنْ فَدَا سُنْ چِ يَا أُبَنْجِي مِي هَنَا كَ تُورُ مَنَا دَ وَنِ مَنْزُو فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مُؤَايُنَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ كَافِمْ مُقَسْكَنْتَ وَنَخْزَى مُكُنْيَتَ أَجْكِنْ مُتَى تو الله يَتُورُ مَنْ زَنِّي سَبُودَ وَتُكَسِمَا جَمَعَ حَمْزَرِي كَدَ وَنِيَسَى مُوَتَ هُجَّ نَذِيكَ فَمَا أُبَيْنِجِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرَانِ الْقِيَامَ لَنْهَكَ الله يَتُورُ مَنْ زَنِّي kamar yadda aya ta gabata a cikin suratul maida rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da rusul a cikin suratul wannan suratul nisa rusulan mubashirin wa mundirin allah ya turo da manzanni halin suna masu bada albishir ga gidan aljanna kuma suna masu gargadi game da gidan wuta li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da rusul dan kada mutane su samu wata hujja da za su kafa ma ubangijinsu ba'da rusul bayan turo da manzanni to shine anan ubangiji ta'ala yace walaula an tusibahu musibatun ba dan kada wata musiba ta same su bima qaddamat aydihim a sababin abinda hannayensu suka gabatar fa yaqulu su ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan mi ya hana ka turo mana wani manzo fanattabi'a ayatika ya kiraye mu wa'ayoyinka wana kuna minal mu'minin mu zamanto daga cikin mu'minai me yasa ka gaggauta mana da hukuma da ka turo mana manzo mun ka gani mai imani ko ba za mu yi ba to Allah ya yanke ma kowa hanzari a sababin turo da manzanni shine sai yace falamma ja'ahumul haqqu min indina wato lokacin da gaskiya ta zo musu wato daga gunmu shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shi Allah yake nihi da al-haqqu anan cewa falamma ja'ahumul haqqu lokacin da gaskiya ta zo musu min indina daga gunmu shine kenan manzanmu da muka turo shika makin manzanni qalu sai suka fada su kafirin makka suka ce laula utiya muslima utiya musa mi ya hana a bashi kwatancin abinda aka ba annabi musa na mu'jizo mi ya hana shi ma in har manzo ne da gaskiya to mi zai hana a bashi ayoyin da aka ba annabi musa annabi musa an bashi sanda an bashi farin hannu da sauran mu'jizo ya suka ce laula utiya muslima utiya musa mi ya hana a bashi kwatancin abinda aka ba annabi musa in har manzo ne ubangiji ta'ala yace awalam yakfuru bima utiya musa min qabl wai shin basu kafirce game da abinda aka ba annabi musa kafin haka ai shi kanshi annabi musa sun kafirce da shi basu yarda da manzancin shi ba awalam yakfuru bima utiya musa min qabl shin yanzu basu kafirce ma annabi musa min qabl gabanin shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to me yasa kuma za su ce wani ya hana a bashi kwatancin abinda aka ba annabi Musa inda ma a ce annabi Musa sun yarda da shi to da suna iya kafa hujja to annabi Musa ma ba su yarda da shi ba shine yace a wannan yakfu shin yanzu ba su kafirce ba bi ma utiya Musa game da abinda aka ba annabi Musa min qablu gabanin haka qalu sun fada game da abinda shi annabi Musa ya zo da shi da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na alqur'ani suka ce sihirani da attaurar da alqur'ani wato gaba ɗayan su dabo ne tabahara suka karfafi juna qalu sihirani suka ce da attaurar da alqur'ani gaba ɗayan su dabo ne tabahara waɗanda suka karfafi junansu domin kawai jan hankalin mutane kamar yadda yake cikin wata qira'a qalu sahirani tabahara kenan da shi annabi Musa da shi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam suka ce gaba ɗayan su sahirani wato ɗan dabo ne tabahara waɗanda suka karfafi juna wa qalu sai suka ce inna bi kullin kafirun da kowanne daga cikin su mun kafirce ba mu yarda ba in ma a taurace suka ce kamar yanda bamu yadda da taura haka alqur'ani ma bamu yadda da shi kamar yanda shi annabi Musa bamu yadda da shi suka ce haka shi ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce bamu yadda da shi ba kinshi suka ce wa qalu inna bi kullin kafir lalle mu game da duk kowane ɗaya daga cikin su mun kafir ce Ubangiji ta'ala sai ya ce kulce da su tunda ba ku yadda da attaura ba ku yadda da alqur'ani da nazo da shi ko kuma ba ku yadda da annabi Musa ba ku yadda da ni a matsayin manzo to fa'atu bi kitabi min indillahi an gane ku kulce da su fa'atu ku zo bi kitabi da wani littafi na musamman min indillahi daga wajen Allah huwa ahada minhuma littafin da yafi attaura da alqur'ani shiryaswa attabi'uhu in bi wannan littafi ni ma in kuntum sadiqina in har kun kasance masu gaskiya in har kun kasance masu gaskiya to ku zo da wani littafi na musamman daga wajen Allah wanda littafin da yafi attaura da alqur'ani shiryaswa ni ma in yi shi ubangiji ta'ala yace fa illam yastajibu laka in har ba su amsa maka ba suka zo maka da abin da ka nema na cewa su zo da littafin da yafi attaura yafi alqur'ani in har ba su amsa maka ba ubangiji ta'ala yace fa alam kai sani annama yattabi'una ahwa cewa kadai suna bin son zukatan su ne kawai suna bin son zukatan su ne sai yace wa man adallu aiko babu mafi bacewa min manitta ba a hawahu sama da mutumin da ya bi son zuciyarsa bi gairi hudan min Allah ba tare da wata shari'a daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin lalle ubangiji ta'ala baya shiryar da jama'a waɗanda suke azalimai kenan anan sun nuna basu yadda da alqur'ani basu yadda da attaurar da annabi Musa ya zo da su suka ce sun kafirce ma kowanne daga cikin littattafan nan guda biyu ubangiji ta'ala sai ya lakanta masa wata hujja wanda za a kai su bango to su zo da wani littafi daga wajen Allah kuma littafin da yafi attaura yafi alqur'ani shige suwa ni ma in yi wannan littafi in har da gaske kuke ubangiji ta'ala sai ya ce masa fa illam yastajibu laka in har ba su amsa maka ba game da abin da ka nema cewa su zo da shi to ka san da cewa yadda bi'una ahwa abu kadai wato suna bin son zuciyar su ne shi ko al'amarin wa man adallu babu mafi bacewa min manitta ba ahwa sama da mutumin da ya bi son zuciyarsa bi gairi huda min Allah ba tare da wata shari'a daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin sanadi ubangiji ta'ala baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai ma'ana ubangiji ta'ala baya musu dace da zuwa bin tafarki na shari'a duk waɗanda suka fahimci gaskiya suka juya mata baya to ubangiji ta'ala yakan rufe zukatan ma'ana baya nuna musu tafarki na shari'a balanta nasu sai yace wala qad wassalna lahum al-qawla tabbas ubangiji ta'ala yace mun sadar musu da fada a cikin wannan alqur'ani ma'ana domin alqur'ani ayoyi ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da su junan su na biyar juna ko kuma wasfalna lahum alqawla ay bayyana lahum alqawla ubangiji ta'ala yace mun bayyana musu wato fada a cikin kenan wannan alqur'ani da kazo da shi domin Allah ya ambata labarin al'ummun da suka gabata la'allahum yatazakkarun ubangiji ta'ala yace dan su wa'azu ko kuma wasfalna lahum alqawla kenan mun sadar musu da fada shine labarin duniya da na lahira gabati mun hade musu shi a cikin wannan alqur'ani la'allahum yatazakkarun ubangiji ta'ala yace dan su wa'azu allazina atainahumul kitaba wadanda wato muka ba su littafi min qablihi gabanin wannan alqur'ani ko kuma min qablihi gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum bihi yu'minuna ubangiji ta'ala yace su masu imani ne da shi wato sune mu'minai kenan daga cikin ahlul kitab irin su Abdullah ibn Salam wannan sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin malami ne daga cikin malaman yahudi shine yace allazina atainahumul kitaba wadanda muka ba wadannan wanda muka ba su sanin littafi min qablihi gabanin alqur'ani hum bihi yu'minuna, ubangiji ta'ala yace su game da alqur'ani masu gaskatawa ne. Wa idza yutla alaihim, in an karanta musu alqur'anin da kazo da shi, qalu amanna bihi, sai su ce mun yi imani da shi. Innahu al-haqqu min rabbina, lalle wannan alqur'ani gaskiya ce kasantacciya daga wajen ubangijinmu. Inna kunna min qablihi muslimina, lalle mu gabanin wannan alqur'ani masu meka wuya da ji da bi ne ga ubangijinmu, kenan masu tauhidi ne, masu imani ne da manzanninsa. Ubangiji ta'ala ya ce ula'ika, waɗannan kenan masu imani da littafi na farko da littafi na ƙarshe. Ubangiji ta'ala ya ce yu'tauna ajrahum marrataini, ana ba su ladansu marrataini, linki biyu bima sababu, a sababin haƙurin da suka ɗauka a kan addininsu. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'a, kuma suna iji mummuna wato da kyakkyawa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ubangiji ta'ala ya ce game da abin da muka azurta su, suna ciyarwa game da yi mana da'a. Hadisi ya zo a cikin sahihai, riwaya ta Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa salasatun yu'tauna ajrahum marratayn, manzon Allah yake cewa mutane uku a ranar kiyama wato akan ba su ladan wato dinki. Farko manzon Allah ya ce rajulun kanat lahu jariyatun, wato mutumin da yake da baiwa, fa'addabaha fa'ahsanata adibaha, ya ladabtar da ita, ya kyautata ladabtar da ita, kuma a atakaha, sannan ya yantar da ita wata zawwaja ha, kuma ya aure ta. Na farko kenan, mutum ne yake da baiwa, wannan baiwa ya ladabtar da ita, bayan ya ladabtar da ita ya kyautata a wajen ladabtar da ita, sannan ya yantar da ita kuma ya aure ta, to wannan za a bashi linki, lada linki biyu a ranar kiyama. Nabiyinsu manzon Allah ya ce wa rajulun min ahlil kitabi, wato da mutumin da yake daga cikin mazawwa littafi, yahudu ko nasara, amana bi kitabi, yayi imani da littafin da Allah ya saukar gabanin kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amana bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanin yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine nabiyin wanda za a bashi lada linki biyu a ranar kiyama. Kenan yahudawa waɗanda suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bi, ko ƴan mushan waɗanda suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to za a ba su lada linki biyu a ranar kiyama. Na uku sai ya ce wa abdun ahsana ibadatallahi wa nasaha sayyidan, da bawan da ya kyautata ibada ta Ubangiji subhanahu wata'ala, ma'ana ya kyautata bauta ta Ubangiji subhanahu wata'ala, sannan ya yi nasiha ga shugabansa, ma'ana ya bi mai gidansa, bi wanda yake na gaskiya ba tare da ya haice shi ba, to shi ma za a bashi lada linki biyu a ranar kiyama. Shi ne anan Ubangiji ta'ala ya ce ula'ika, waɗannan kenan masu cewa sun yi imani da alqur'ani, cewa gaskiya ce kasantacciya daga wajen Ubangiji. Ubangiji ta'ala ya ce ula'ika, waɗannan yu'tauna ajrahum marratayn, akan ba su ladansu linki biyu bima sabaru, a sababin haƙurin da suka ɗauka suka jure a kan addininsu. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'a, suna iji mummuna da kyakkyawa. Menene mummuna? Suna iji shirka da kalima ta la ilaha illallah, kenan kalima ta tauhidi ita ce alhasana, a sayyi'a ita ce shirka. Ko kuma wa yadra'una bil hasanati sayyi'a, suna iji duk wato wata mummuna kamar zagi da muzgunawa da cutarwa, sai su iji shi bil hasana. Menene hasana? Anan kauda kai da yafiya, in ma zagin su kai sai su kauda kai, su manta da kai, su ce je ka, Allah ya baka hakuri. Shi ne yace wa yadra'una bil hasanati sayyi'a, suna iji mummuna bil hasana da kyakkyawa, sai yace wa mimma razaqnahum yunfiqun, Ubangiji ta'ala yace suna ciyarwa daga cikin abin da muka azurta su game da yi mana da'a. Wa idza sami'ul lagwa, wato idan sun ji wata yashashiyar faɗa, ma'ana magana ta banza, magana mai muni wanda ba ta da fa'ida, a aradu anhu, sai su kauda kai, ma'ana idan mushrikai sun zage su, sun musguna musu, sun faɗa musu baƙaƙen maganganu, a aradu anhu, sai su kauda kai game da wannan fada da aka musu mummuna wa qalu sai su ce da su lana a amaluna wala kuma a amalukum na gare mu ayyukan mu kuma na gare ku salamun alaikum wato mu da ku kenan sai zaman lafiya salamun alaikum ma'ana ai salimtum minna ku kun kubuta game da mu ba za mu zage ku ba kamar yadda kuka zage mu ba za mu fada muku wata bakar magana kamar yadda kuka fada mana ba ana nihi ba assalamu alaikum wa sallama abinda ake nihi salamun alaikum ma'ana ai kun kubuta game da mu yadda kuka zage mu mu ba za mu zage ku ba yadda kuka fada mana bakar magana mu ba za mu fada muku ba la nabtagil jahilina ai mu ba ma neman wato la nabtagil jahilina kenan mu ba ma nihin mu zamanto daga cikin waɗanda suke jahilai me ake nihi da jahilci anan shine wauta la nabtagil jahilina ba ma neman mu zamanto wato jahilai kenan mu ringa wauta irin yadda kuke wauta domin rashin sanin girman Allah wannan jahilci ne me ake nihi da wannan jahilci shine wauta shine suka ce salamun alaikum ma'ana kun kubuta game da mu kenan ba za mu zage ku kamar yadda ku zage mu la nabtagil jahilina ai mu ba ma neman dabi'a da al'ada ta jahilai kenan ba ma neman wauta irin wautar sai ya ce innaka la tahdi man ahbabta ubangiji ta'ala ya ce lalle kai wato baka iya shiryar da wanda ka so shiryuwarsa ma'ana duk wanda kake son shiryuwarsa ubangiji ta'ala ya ce lalle baka iya shiryar da shi innaka la tahdi man ahbabta lalle kai baka iya shiryar da man ahbabta ai man ahbabta hidayata wanda ka so shiryuwarsa ubangiji ta'ala ya ce baka iya shiryar da shi kamar yadda ya gabata laysa alayka hudaw shiryar da su ba bane ba wanda ke kanka walakin Allah ya hadi man yasha sani dai ubangiji ta'ala shike shiryar da wanda ya so shiryar da shi wa huwa a'lamu bil muhtadin ubangiji ta'ala shine masani ga waɗanda suka game da waɗanda suka cancanci shiriya wannan aya ta sauka a sababin wato lokacin da Abu Dalib ya zo rasuwa yana cikin yanayi wanda yake na fitar rai aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gunsa sai ya tarar da wasu shaydanu guda biyu Abu Jahal da Abdullahi ibn Abi Umayya a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma Abu Dalib ya Amina yace bayan mahaifin da ya haife ni babu wani wanda yake da girman haƙƙi a kaina sama da kai domin ka taimaka min ka bani gudunmuwa manzo Allah ya ce masa ya am kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha illallah yace ya amina ce la ilaha illallah kalima ɗaya ce zaka faɗa ne jayayya da ita a madadinka a wajen ubangiji a lokacin nan Abu Jahal da Abdullahi ibn Umayya ibn Abi Umayya sai suka ce masa a targabu an millati Abdul Muttalib yanzu ka kyamaci addinin uwayenka da kakanninka addinin Abdul Muttalib manzon Allah ya sake maimaita masa ya am kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha illallah kuma sai su maimaita masa wannan mummunar kalimar wanda a ƙarshe kalimar da ya bar duniya akan ta cayi huwa ala millati Abdul Muttalib yana kan addinin Abdul Muttalib shi kuma addini ne na shirka ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi ya samu damuwa matuka manzon Allah sai ya rantsuwa da ubangiji yace wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka yace wallahi zan roƙa ma gafara ta ubangiji na matukar ba halili ba dan wato mu'minai suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alƙawarin zai roƙa ma amminsa gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala matukar ba a hane shi ba sai suka ci gaba da roƙa ma ƴan uwansu waɗanda suka mutu akan kafirci suna roƙa musu gafara ubangiji ta'ala sai ya saukar da aya an gane ko aya ta ayoyin da Allah ya saukar na daga cikin su ita wannan aya Allah ya saukar da wannan aya innaka la tahdi man ahbabta lalle kai baka iya shiryar da wanda kake son shiryuwarsa domin hidayatut tawfiq na'ama bawa kaman ka tare da zuwa karbar musulunci wannan abu ne wanda ke hannun Allah amma hidayatul dilala wal irshad na amma mutum bayani a nuna masa hanya ta kurai a nuna masa hanya ta banza a nuna masa hanyar da ta dace bi wannan Allah ya mallaka ma manzanninsa ya mallaka ma mabiyin manzanni kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa ga manzansa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim dan ne kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji ta'ala yace rantsuwa nake da girma na da guwayata kana shirye da jama'a zuwa ta farki mai dace to wannan shiryasuwa wanda Allah ya wato ya ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam ita ce malamai suke kiranta hidayatul dilala wal irshad shiriya ta a nuna ma mutum hanya a shiryar da shi a nuna masa ga hanya ta kurai ga hanya ta banza iya abin da ya rige mutum ya zaba ma kansa amma ta ma bawa dace zuwa yin imani wannan a hannun Allah take dan haka ita ce Allah ya kore ma manzansa ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta lalle kai baka iya shiryar da wanda kake son shiryarsa to duk manzan Allah ya so matuka amminsa Abu Talib ya musulunta to amma Allah bai so haka ba shine sai ya ce walakin Allah ya hadi man yasha sanin Ubangiji ta'ala shike shiryar da wanda ya so shiryar da shi sai ya ce wa huwa a'lamu bil muhtadin Ubangiji ta'ala shine masani wato game da waɗanda suka cancanci shirya to wancan da yace lalle zan roƙa maka gafara ta Ubangiji na matukar ba a hane ni ba Ubangiji ta'ala sai ya turo sako na cikin suratul tauba ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mawidatin wa'ada hajiya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la awwahun hadi wani ta'ala yace ma kana lin nabi ai bai dace ba ga annabi wal ladina amanu da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su roƙa ma mushrikai gafara walau kani uli qurba koda sun kasance makusantansu ne min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa ƴan wuta ne dan wuta ko shine wanda ya mutu akan kafirci sai ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mawidatin wa'ada hayya roƙon gafara da ibrahimu alaihi salam ya ma mahaifinsa bai zaman toba face game da alƙawari ne da ya masa falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi lokacin da ya bayyana ga annabi ibrahim ya gane cewa mahaifinsa makiyi ne na ubangijinsa tabarra aminu ibrahim alaihi salam sai ya raba hanya da shi yan dena roƙa masa wannan gafara to dan haka shine anan ubangiji ta'ala ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta lalle kai baka iya shiryar da wanda ka so shiryuwarsa kenan shiriya a hannun Allah take hidayatul tawfiq amma ta a nuna ma bawa hanya ta kurai da hanya ta banza Allah ya mallaka ma manzanni ya mallaka ma mabiyansa sai ya ce walakin Allah ya hadi man yasha sanin dai ubangiji ta'ala na shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa wa huwa a'lamu bil muhtadin ubangiji ta'ala shine masani wato game da wato waɗanda suka cancanci shiriya hadisi na cikin sahihu muslim Abu Talib lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa qul la ilaha illallah ashhadu laka biha yawmal qiyama ce la ilaha illallah kalima ce dai zaka faɗa in kafa shaida da ita gare ka a ranar kiyama qala sai yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laula an tu'ayyira li quraish yace in ba dan mutane na quraishawa su aibanta ni su ce nayi kashin hakuri nayi raki yace yaquluna inna ma hamalahu ala zalika aljazaa su ce kashin hakuri ne ya kai shi yace la ilaha illallah yace la aqarrabtu biha aina yace wallahi da na faranta ma idanun da na faranta idanun ka wannan kalma da na faɗa فأنزل الله تعالى هذه الآية سيؤمن تعالى يسوكر وأن آية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا وصدق تكين كافري سكا فتاق مزا الله صلى الله عليه وسلم ويدن باش حمزر أبن ديهنا سبيش سكا تي إن التبع الهدى معك إن هرمك بشرية دكذو دئتا تاردكي سكا تي نتخفف من أرضنا ai za a warce mu daga kasan mu ta Makka ma'ana waɗanda suke gefin mu za su ga cewa mun karbi wannan sabon addini mun bar addinin su su zo su gama da mu su iya uzurinsu, wasu suna tsoron kenan waɗanda ke gefinsu. In cewa suka yi imani kenan waɗannan jama'a za su zo su fitar da su, su yaƙe su, su fitar da su daga birnin Makka. Shi ne suka ce in nattabi'il hudama aka, in har mun bi shari'a tare da kai. Suka ce muna jin tsoron tahabbab min ardina, wato a warce mu daga cikin kasar mu. Idan aka ce al-iktibab shine kawarce abu da gaggawa, ma'ana za a yaƙe su kenan a mamaye su. Wala suka ce Ubangiji Ta'ala sai ya ce a walam numakin lahum haraman amina, kada su manta mu ne fa muka tabbatar musu da harami wanda yake amintacci. A lokacin da suke mushrikai ma ba a kai musu hari, Makka ba a kai mata hari, to ina ga lokacin da suka musulunta? Kar su manta a suna kafiransu ma Ubangiji Ta'ala ya maida Makka harami ne, gari ne amintacci, ba a kai hari a cikinsa. Shi ne ya ce a walam numakin lahum, shin kada su manta, shin ba mu bane muka tabbatar musu da haraman amina, harami wanda yake amintacce, wanda a jahiliya ma Makka ba a kai mata hari balantana a musulunci. Yujba ilayhi samaratu kulli shay'in, wanda akan zo da ƴaƴan itace, kowanne ƴaƴan itacen da babu su a Makka akan zo da su daga sasannin duniya. Rizqan min laduna, Ubangiji Ta'ala ya ce dan arziki min laduna, wato daga gobe, ma'ana arziki ne na musamman Allah yake koro musu. ƴaƴan itacen da ba a noma su a nan Makka, daga cikin garare za a kawo, domin ita Makka duwatsu babu wurin noma. To inda ake nomawa za a kawo, sai kai tsammanin cewa a nan Makka ake noma itacen. Shi ne ya ce yujba ilayhi samaratu kulli shay'in, ana janyo wato ƴaƴan itacen, kowace itaciya kenan irin wanda ake marmari akan kawo su. Rizqan min ladunna, Ubangiji Ta'ala ya ce dan azurtawa daga gobe. Walakinna aktharuhum la ya'lamun, sanadiyarsu mafi yawansu ba sa sanin wato ni'ima ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ya musu, cewa suna cikin gari wanda yake amintacce, wanda kuma ya dace a ce su ne farkon waɗanda suka karɓi wannan gaskiya. Ubangiji Ta'ala sai ce wa kam ahlakana min qaryati, wato alƙarya nawa muka halaka gabaninsu. Badirat ma'ishataha, alƙaryar da ta nuna isa da jiji da kai game da rayuwarta, ma'ana alƙaryar da suka nuna jiji da kai da isa, wato suka ci arzikin Allah kuma suka saba masa, suka bauta ma gumaka, nawa Allah ya halaka gabaninsu. Tilka masakinuhum, Ubangiji Ta'ala ya ce waɗancan gidajensu ne, ga Adawa mutanen Annabi Hud, ga Samudawa mutanen Annabi Salih, ga gidajensu can a tsaye Allah ya halakar da su. Lam tusukan min ba'dihi, bayan halakar da su ba a zauna a cikin gidajen, illa qalilan, face zamani ɗan kaɗan. Ubangiji Ta'ala ya ce wa kunna nahnu al-warithina, ya ce mu ko mun kasance mu ne masu gaje kowa, masu gaje komai, ma'ana kowa da komai mu muke gaje shi. Samudawa da Adawa mutanen Annabi Hudu sun gina gine, sun tara dukiya, sun saba ma Allah, sun ji daɗi da rayuwa, sun nuna isa da ɗagin kai, Ubangiji Ta'ala ya halakar da su, kuma ga gidajen a tsaye, ba a zauna gidajensu ba sai bayan zamani ɗan kaɗan bayan halakar da su. Ubangiji Ta'ala ya gaji duk abin da suka bari. Shi ne cewa kunna nahnu al-warithin, mun kasance mu ne masu gaji kowa da komai. Sai ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura, ubangijinka bai zamanto ba mai halakar da alkaryu, hatta ya ba'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina, har sai Allah ya aiko a cikin ummiha mafi girman alkarya kenan, alkarya da tafi kowace alkarya daga cikin alkaryu, Ubangiji Ta'ala na aiko da manzo na musamman. Yatlu alaihim ayatina, wato wannan manzo ya karanta musu ayoyin. Wa ma kunna muhlikil qura, Ubangiji Ta'ala ya ce ba mu zamanto ba masu halakar da alkaryu, illa wa ahluha zalimun, face sai in su ma'abuta alkaryu suna masu zaluntar kawunansu. Duk wanda Allah ya halakar na al'ummu, to sun cancanci halaka, kuma Allah bai halakar da su sai da ya turo manzo na musamman ya gargaɗe su, suka ki karɓan saƙon Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, sannan kuma halaka ta biyo baya. Sai ya ce wa ma utitum min shay'in, duk abin da aka ba ku na rayuwar, min shay'in, na wani abu, fa mata'ul hayatid dunya, wato jin daɗi ne na rayuwar duniya. Wa ma utitum, duk abin da aka ba ku min shay'in, na komai, to kusan da cewa fa mata'ul hayati dunya jin dadi ne na rayuwar duniya wa zinatuha kuma kawarta ce shi kuma jin dadi na rayuwar duniya da ado wanda yake na rayuwar duniya lokacin sa lokaci ne wanda yake kankanni in ma ya kare ya barka ko kuma kai ka mutu kabarci ba abu ne ba wanda yake mai dawama sai ce wa ma inda Allah abinda ke gun Allah aljanna kenan khairun shi yafi alkhairi wa abqa kuma shine mafi wanzuwa afala ta'qilun ubangiji ta'ala yace yanzu ba ku hankalta ku zabi abu wanda yake madawami akan wanda yake mai karewa ai in mutun yana da tunani abinda ke dorewa to shi ya kamata a ce mutun ya zaba akan abinda dandanin zai gushi kenan lahira ita madawami ce kenan mai hankali ita ya kamata a ce ya bada himma akan ta shine yace wa ma inda Allah abin da ke gun Allah kenan na ni'ima wanda ya tanada a gobe kiyama khairun shi yafi alkhairi wa abqa kuma shi yafi wanzuwa afala ta'qilun shi yanzu ba za ku hankalta ba ku zabi lahira akan duniya ne insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.